بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saki haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 29 ga watan Juma'a ula shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 29 ga watan 19 afwan ga watan November 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tun wadan Zaria inda muke yin darussa a cikin tafsirin juzuwa amma a yau insha Allah zamu darasi mai lamba ta uku a cikin tafsirin suratul duha zamu tashi insha Allah daga fadin Allah madaukakin sarki wa wajadaka a'ilan ko bismillah wal
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
na'am wadannan sune a cikamakin ayoyin wannan sura mai albarka zuwa karshenta fadin Allah madaukakin sarki wa wajadaka a'ilan fa abna ya kuma same ka a'ilan matalauci fa abna sai ya wadatar da kai fa ammal yatima don haka ka ga maraya fala taqhar kada kai masa fin karfi wa amma sa'ila kuma ka ga mai tambaya fala tanhar kada ka daka masa tsawa wa amma bi ni'mati rabbika sa'annan kuma ka ga game da sha'anin ni'imar ubangijinka fa haddith sai ka bada labari waɗannan su ne cikamakin ayoyin wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu bayani akan wasiyoyi da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani akan baiwa da farala da ya masa farkon abinda muka ji a baya shine alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka ballan fahada shin Allah ba ya same ka maraya ba sai ya jibance ka kuma ya same ka marashin shiriya sai ya shiryatar da kai sai Allah ya ci gaba da cewa wajadaka a'ilan a'ilan ay faqiran ya same ka babu komai a hannunka faqiran la mala lahu fa'agnaka fa'agna ay fa'agnaka ya wadatar da kai wasu malamai suka ce ya wadatar da kai ta hanyar auren Khadija radiyallahu anha wasu ma suka ce a'a faraddaka bima a'taka Allah ya yardar da kai da abin da ya baka na falala annabta da haƙuri da kaɗan da ƙana'a wasu mun suka ce a'a fa wajadaka a'ilan fa agna ya same ka baka da komai sai ya wadatar da kai sakamakon budin da aka samu a daular musulunci na jihadi da sauransu kowanne yana da wajihinsa idan muka ɗauki wancan na farko na sayyidatu khadija radiyallahu anha babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu alkhairi sakamakon auren wannan mata baiwa Allah Allah ya kara mata yadda Allah ya kara mata daukaka kamar yadda ya ga Aisha radiyallahu anha yace Allah bai canza mun da irin Khadija ba ta kaunace ni sanda kowa baya so na ta bani duke da sanda kowa ya hana ni kuma ta yadda da addini na sanda kowa ki karba yace kuma Allah ya azurta ni da kaunarta Nabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon kaunarta ma a matsayin arziki ne da Allah ya masa Al-Imam an-Naisaburi a cikin littafin asbabun nuzul ya ruwaito wata magana da yake isnadin tabbi tabbata ba kuma magana ce mai karfi a wajihin tarihin da muka sani na Khadija cewa wata rana a farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan Khadija radiyallahu anha sai ta ga alama akwai bakin ciki da damuwa a fuskarsa sai ta ce mishi ma dika ya zauci menene damuwarka sai ya ce kin ga wannan zamani az-zamanu zamanu qahatin muna cikin zamani na fako babu wadata babu arziki ayyin itatuwa ba su albarka ba yace wal malu in akhastuhu zalamtuki dukiyar ki tana hannuna in na dinga diba ina kashewa sai zama na cutar da ke daga kin ba da dukiya miki kasuwanci saboda ni ne mijinki kawai in dadime ta in ta kashewa bai dace ba yace wa in taraknahu in ma muka bar dukiyar ba mu juya ba na ma za ta lalace sai ta kira taron ƴan uwanta da danginta da abokansa sai da aka taru ga baki daya ta debo dukiya dinari mai yawa wanda sai da aka jibge shi a wuri guda tace to ya ku jama'a ina so ku shaida cewa wannan dukiyar daga yau ba dukiya ta bane dukiyar mijina ne yana da ƴancin ya tasarrufi akan ta yadda yake so wato kar ya dinga dauka kamar ma ta ba shi ajiya ne ko ta sa shi a matsayin manaja ne a yanzu dukiyarsa ce kaga wannan mata ce mai alkhairi da albarka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cikar wafa'insa bai gushe ba yana ambatanta a iya rayuwarsa Allah ya kara mata yadda Allah ya kara masa tsira da aminci haka nan kuma muka kalli cewa Allah ya wadatar da shi ta hanya hakuri da yake da shi da kadan abin da ya samu mun san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake addu'a yana cewa Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin kafafan ya Allah ka sanya arzikin mutanen gidana ya zama ba yabo ba fallasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin addu'ar da mu muke ne mu ce Allah ka ba mu kudi masu yawa Allah ka sa mu zama masu arziki Allah ka ba mu kudi irin nawa ne na bai taba irin wannan addu'a addu'a sa Allah ya bashi abinda zai zama yafi karfin bukatunsa kamar abinda Hausa yake cewa rufin asiri wanda ko baka da shi ba a san baka da shi ba har ma wani wanda watakila ya mafi ka abin hannu ya dinga maka hasada ko ya dinga ma roƙonka kaga rufin asiri kenan ko Allah bai hana ka yadda za ka yi larura gaban ka ba to shine kafafan ko mun tabbatar Allah ya karɓa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a haka nan muka ɗauki ɗayan cewa saboda yaƙe-yaƙen da aka yi jihadi da aka yi an samu arziki tabbas a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jihadin da aka yi na ƙarshe-ƙarshe irin su ainihin Ahzab da Tabuka da ire-iren su duk da ba yake a Tabuka ba da Fathu Makka da sauransu da Hawazin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu dukiya mai yawa duk da bata tsole mai ido ba ai dinga yin kyauta ta ban mamaki ina yi daukar raƙumi 100 ya ba mutum daya ina yi daukar rago guda 100 ya ba mutum daya ina yi daukar yana kana zuwa ya ce gashi nan ɗebi iya san ranka har sai iya abin da ya ishe ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwarsa ya samu wannan wadatar saboda ka ayin tana iya daukan duka ma'anar waɗannan abubuwan wajadaka ailan Allah ya same ka marashin abun hannu fa agna sai ya wadatar da kai al-Imam Sa'idi shine fa wannan magana ta ƙarshe cewa ai bima fataha Allahu alayka min al-buldani allati fataha Allahu laka wa jubiyat ilayka amwaluha wa kharaja wannan kenan to haka nan kuma Allah ya ci gaba da cewa fa ammal yatima fa ammal yatima to kaga dai shi maraya fala taqhar kada kai mishi fin karfi kada ka mishi karfa karfa wato kada ka nuna mishi zalunci da mugunta saboda kafi karfinsa saboda bayi da gata wato ka mika masa haƙƙin da Allah ya ce a bashi kuma kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka dinga tuna cewa kai ma da maraya yadda ba za ka so a cutar da kai ban kana maraya ya kai mai saurare za ka da ka cutar da marayan wani yadda ba za ka so yayin ka a cutar da su ban suna marayu za ka da ka cutar da marayun wani wanda Allah yake cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim wanda suke tsoron za su mutu su bar yara kanana kada a cutar da yaran su tsoron Allah su ma idan su tsoron Allah sai Allah ya kiyaye musu ƴaƴansu kamar da Allah ya wancan salihin bawa da Allah ya ba mu labarin sa a cikin kafi wa kana abuhuma saliha ubansu ya kasance mutumin kirki ne da haka Allah ya kawo musu wanda suka taimaka musu suka alkinta musu dukiyarsu dukannin qura'u suna karanta nan da taqhar bil qaf taqhar wanda ma'anar shi algalaba ka buwayi mutum ka fi karfin shi zaki ce ma Allah alqahar wanda yafi karfin kowa ba wanda yake ja da shi to amma a wani mushafi cikin masahib na da kamar mushafu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi ya karanta taqhar da kafun wa ammal yatima fala taqharu kuma larabawa dama sukan canza tsakanin waɗannan sautukan guda biyu alqaf wal kaf saboda suna da mafita iri guda sannan kuma aka karanta da alkaf din zai zama ma'anan shi azzajar wato kada ka firgita baraya sai zama ana umarninka da karkai mishi abu mafi karanci to kenan mafi girman ma an hana koda kamar tsorata shi ko firgita shi ko sa shi cikin yanayi na tsoro an hana yana kuma ga cin dukiyarsa wannan hani da aka yi na zalunci ga maraya to ba shi kadai aka hana azalunta ba an hana ka zalunci duk wani mutum az-zulmu zulumatun yawmal qiyama nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalim ina hana zalunci akan kaina kuma na sanya shi a zakankanunku ya zama haramu kada ku zalunci junanku dan haka kowane mutum sawa'un dan kare ko makwabcinka ko duk wani mai rauni ko matarka ko abokin aikinka ko wanda kake shugabanci ko duk wani wanda kafi karfin sa haramun ne ka zalunce shi amma a ambaci maraya ne anan malamai suka ce wa khussa al-yatimu bizikr li'annahu la nasira lahu ghairullah an kebance maraya aka ambace shi li'annahu dumin shi maraya la nasira lahu ghairallahi ta'ala adabi an ce maraya bai da wani wanda yake taimaka mishi sai Allah yayin da sauran mutane ko suna iya zama suna da wasu mataimaka don ya zama na an hana ka zalunci wanda bai da mai taimaka masa in ba Allah ba to min babu aula kar ka zalunci sauran mutane waɗanda ta yi suna da wanda za su iya kwatan musu abin da aka zalunce su a kai wannan umarnin da aka yi na a kyautatawa maraya yana daga cikin muhimman abubuwan da shari'ar musulunci ta umarni da su a cikin kyawawan ɗabi'ar musulunci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fara wa'azi a Makka ya tarar da cewa al'ummar larabawa daga cikin ɗabi'un da suka shahara a cikin su munana akwai yin babakere akan dukiyar maraya akwai dakawa dukiyar maraya ainihin wato wawa da aka ga Allah ya ambaci maganganu da yawa akan marayu sai da Allah yake cewa misali hatta batun aure wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa da daga cikin al'ada da larabawa suke yi idan aka mutu aka bawa mutum wata diya a hannunsa ɗan riko marainiya to sai ya katantare dukiyar in ta girma kuma ko ba ta yadda ba sai ya ce shine mijinta ya aure ta sai ya kwashe dukiyar gaba daya shine Allah ya hana irin wannan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa idan khiftu anan ma'anar shi wa in alimtum idan kun san cewa za ku zalunci marainiya wanda wani ya mutu ya ban maka ita ko aka baka rukunta alhalin akwai aure tsakankaninku kamar cousin dinka ce ko wani abu makamancin haka to karka aure ta da zalunci karka ce bari ka saboda ka zama cewa kai ne kai istihwazi akan dukiyarta ka lallaba ta ka aure ta dukiyar ta zama taka an hana wannan a wurare da dama an yi umarni wa idha hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin Allah ya ce farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa idan za a raba wani gado sai kuma ga wasu marayu wanda an riga raba musu gado ko kuma su ba su da gado baban su bai mutu ya ba musu abin da za a raba ba sai za a raba na wasu a yanzu shine wa idha hadaral qismata ulul qurba makusanta sun zo wajen wanda ba su da gado wal yatama da marayu wal masakin da talakawa Allah ya ce farzuquhum minhu, a dauki wani abu a basu kafin a raba ko bayan an raba, an yarda zina cewa an raba kowa zai bada wani abu a basu. Sannan Allah ya ce a ƙarshe kuma qulhum qawlan ma'rufa, din zaka yi magana da maraya ka gaya mishi magana ta mutuntawa ta girmamawa, abinda zai sa ya ji cewa shi ma mutum ne, shi ma abin girmamawa ne. Haka nan waisa annaka anil yatama qul islahum lahum khairun, suna tambayar ka game da marayu, Allah ya ce yi musu alkhairi, kyautata musu shine alkhairi. Wa in tukhaliquhum, idan kun yi cakuɗe ɗeniya da su, Allah ya ce fa ikhwanukum, to ku sani fa ƴan uwanku ne. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san wanda ya kyautata daga wanda yake barna. Suna nan da yawa ayoyi waɗanda aka yi bayani akan girmama marayu da kyautata musu da yi musu alkhairi. Wa atul yatama amwalahum wa la tabaddalu al-khabitha minhu bit-tayyib, Allah ya ce ku ba marayu kuɗaɗensu, kada ku canza musu mummuna da kyakkyawa, abinsu mai kyau ne ku ɗauke manyan bujimomi bujimaye ku ba su munana, ko gidaje ko suturu ko motoci ko kuɗaɗe. Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim innahu kana huban kabira, kar ka ɗauki dukiyarka ka sa a cikin tasu don ka cinye tasu, ka ɗauki kuɗinsu ka sa a kasuwancinka don daga baya in an yi asara ka ce su suka yi asara. Allah ya ce wannan zalunci ne mai girma. Haka nan wabtul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum, idan akwai marayu ƙanana a ƙasanka kai ta alkinta musu dukiyarsu. Allah ya ce randa suka girma kaga sun zama mutane, sun yi hankali, sun balaga, sun san ciwon dukiya, ba da jikurin sa ba su, in za a ba su ayi abun openly, a kira taro na stakeholders, to jama'a kun san da wane da wane da wane, ƴaƴan wana ne ko ƙanina wana marigayi, Allah ya gafarta masa, yau shekara saka za da rasuwa, san da ya rasu ga lissafin abinda aka bada dukiyarsu da kaza da kaza da kaza, yau kuma ga lissafin dukiyarsu zan ba su gashi kowa ya shaida. Takardun gida ne, a check ne na banki, account number ne, wane ne, duk a ba su kayansu da mukullayen ɗakuna da mukullayen motoci da sauransu da gonaki, a faɗi ribar da suka ci, in wata asara ta faru wadda take natural a faɗa cewa to kun san dai a lokaci kaza an yi asara kaza saboda gobara kaza ko saboda karewar darajar naira ko saboda wani abu makamancin haka. Wannan abin da haka yake ba a musulunce, duk da yake za galib mutane ba sa yin wannan abu, ba a yi. To an je lahira ido zai rena fata, Allah ya kyauta. So wannan da haka batu akan marayu jama'a yana daga cikin almabadi al-islamiyya, wato ethics na musulunci, waɗanda aka umarni da su, wanda kuma wajibi ne musulmai su kula da su. Sannan haka ake fatan musulmai su kula da marayun da ba su da shi, waɗannan marayu masu dukiya kenan, aka ce a alkinta musu dukiyarsu. Hatta ko da kana aiki a cikin dukiyar, to sai dai ka sa wa kanka albashi na irin wannan aikin da kake in ba ka da hali, amma in kana da hali to ka kauda kai daga ma sanya wa kanka albashin ko alawansa. To marayu kuma wanda ba su da shi ba, to kuma wannan aka ce dole musulmi su ɗauki ɗawainiyarsu su taimaka musu, su ba su ci da sha da wurin kwana da kuɗin makaranta da asibiti. Kowace al'umma dolen ta ne ta yi wa marayunta wannan abin, idan ba ta yi ba ta saɓa wa Allah. Idan an samu masu yi fardu kifaya ne, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa katilul yatimi lahu aw li ghairihi kahatayn, da ni da wanda ke kula da maraya, marayan nashi ne ko ba nashi ba, wato maraya naka shi ne wanda dama kai ne dolensa, ɗanwanka ne ko ƙaninka ko ƙanwarka ko ‘ya’yanki da mijinki ya mutu ya bar miki, to wannan shi ne lahu wa li ghairihi, da kuma wanda ba naka ba ne, ɗan musulmi ne kawai da za ka ɗauko shi ka sa shi a ƙarƙashinka ko ka bar shi a wurin innarsa, ka dinga biya masa kuɗin buƙatun rayuwa, ka sa masa allowance na abinci da magani da kuɗin makaranta da kuɗin kayan sallah da sauransu, shi ma ya ji kamar mutum da shi, shi ne auli ghairi. Annabi ya ce da kai da shi wajen shiga aljanna haka da haka. Annabi yana gaba sallallahu alaihi wasallama, masu kula da marayu suna bayan shi, suna nan da yawa. wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari daga Sahabi Abu Huraira a cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum yace ya manzon Allah ina jin zuciyata ta kekashe ira abinda ba shi yake cewa baka da imani ba wai baka yarda da Allah ba baka da tausayi ko irin wannan rashin imani da rashin tausayi yace ina jin zuciyata bata da laushi wato ban ganin abin tausayi in tausaya ban ganin abin taimako in taimaka bana ji kaikayi a raina sai annabi ya ce mishi ka samu maraya ka dinga shafa kanshi wato ka sanya shi a cikin rayuwarka kana rayuwa da shi kullun kana ganin su haka an ga irin yadda marayu suke sanyawa arzikin mutane ya daukaka shi sa jama'a wajibi ne ya zama cewa gwamnati ta kula da marayu gidajen marayu su yawaita wai a ce wani gida kwaya daya shine za a ce a duk gari shine gidan maraya ko marayin da ke ciki ba su yi da yan yasu ba wasu ma ba marayu bane ga yayin da kuma ga marayu nan burjik wasu al'ummomi suna yin irin wannan abin alkhair mun gani a garuruwa daban-daban a kasar Gombe a kasar Sokoto a kasar Borno da ire-iren su za ka ga masu kuɗi masu wadata da suka san amfanin arziki mutum ɗaya ma sai ya gidan marayu ya ɗauki marayu mutum ɗari mutum ɗari biyu ya zuba su ya ɗauko malamai ya ba su albashi su karantar da su ya ɗauko likita wanda zai dinga kula da su ya buɗe mai clinic su shekara 10, 12, 16, 18 su yi primary su yi secondary ya kai su jami'a su yi jami'a wani ya kai su ƙasar waje wani ya kai su har umara su samu maza ya musu aure ya koya musu sana'o'i wallahi da kuma shi na cikin mutanen mu musulmai Hausawa da Nufawa da Yarbawa da Kanuri da Fulani da akwai to nan garin ba masu kuɗi ne ko kuma masu san lahira ne wallahi alim ya kamata a ce al'umma musulmi suna da irin wannan tsare-tsaren akwai kuma inda talakawa ne ƴan uwan su ma suna da zuciya su haɗu su haɗa su yi sai ga Allah ya sa abin albarka mu kuma nan sai ka ga abin sai dai hamdala kawai wanda duk ya mutu ya bar marayu idan ba an yi sa'a Allah ya taimake shi yana da mutane na arziki a cikin makusantan shi ko abokan shi ba sai kai mamaki da ayin shi za su koma bayan ɗan lokaci ko ya bar dukiya ko ya bar arziki sai dai Allah ya tsare kawai duk wannan shi ke haifar da kuma daga baya yaran suka sha wahala ba washe kuma yake wuya ba ta kisa daga baya kuma su murgina su tashi sai kuma Allah ya ɗaga su sai su zama kuma ba sa ganin girman kowa ba su ganin mutuncin kowa duk wanda ya musu su taka shi ba daidai ba ne amma dai society ta haifar musu da irin wannan yanayi Allah ya yarda
amin
to Allah ya ci gaba da cewa wa amma sa'ila fala tanha Allah ya ce wa amma sa'ila to kaga kuma dai shine roƙo fala tanhar kada kai masa tsawa lafazin as-sa'il mai tambaya malamai suka ce ya ga mai tambayar abin da zai ci kamar almajiri kenan ko mai roƙon abin da zai sa sutura ko mai roƙon abin da zai yi magani ko ya kashe wata larura ta dole ta karbinsa to kaga wannan mai tambaya almajiri kenan wa amma sa'ila haka nan mai tambaya almajirin karatu shi ma almajiri ne ai wanda zai zo ya ce maka Allah gafarta mana ina hukuncin kaza ko ya bugo maka waya ko ya tashi ta kanasta Kano zai same ka ko ya aika gidan rediyo wajen malami mai tambaya ko ya zo ya ce Allah gafarta mana na zo na so ka koya mun abu kaza shi ma wa amma sa'ila to dukkanin su falatan har kada kai masa hantara kar ka wulakanta shi saboda kyakkyawar mu'amalar da za ka yi wa wato wanda tambaye ka wani abu mafi karanci shine in ba ka da abin da za ka bashi kar kai masa wulakanci idan kuma kana da shi ka bashi cikin girmamawa nan ma kada kai masa wulakanci alal misali wanda zai tambaye ka wani abu na ilimi ana so ka mishi mu'amala mai kyau ka mutunta shi ka girmama shi kuma ka sanashe shi abinda Allah ya sanashe ka Ibnul Qayyim yake cewa yana daga cikin alkhairi wato rashin ruwa halin kirki shine an tambaye ka wani abu na ilimi ka bayar kuma abin zargi ne kai an tambaye ka wani abu na ilimi ka ki bayarwa kamar yadda abin zargi ne kai in an tambaye ka wani abu na alkhairin dukiya kana da shi ka ki bayarwa
dukkanin su ya shafe su wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda yayi rowa rowa ilimi rowa abinci kai koda rowa tambaya ce don Allah wane ya zan yi in gyara wayata ko ina ne gidan da zan samu inda ake sai da kaza ko don Allah mu baki ne muna neman gidan wane ne duk wannan tambaya ce ko amma sa'ila fa latana duk wanda irin wannan tambaya a zai kwatance ko akwai mai da zai wani abu ko a ga mai wani abu na ilimi ko a bashi abinci fa latana to ka masa wulakanci in baka da abin da zaka bashi ka mai kyakkyawan mu'amala wanda ya ainihin wato yi tambaya to yana neman kamar nasiha ne wato yana neman alkhairin da ke tare da kai to wajibi ne akan ka ga mishi wannan alkhairin idan a ilimi ne wajibi ne ka tsantsanta mai nasiha ka ga mishi hukuncin Allah akai kar kai mai son zuciya ko ƙarya ko ka ga mishi abin da ransa ke so ko abin da zai burge shi wajibi ne ka ga mishi abin da Allah ya sanar shi ka kar kai mishi ruwa za mu ga cewa a tarihi malaman musulunci akwai littattafai da dama waɗanda amso shi ne malamai suka bayar ga wata tambaya za a yi wa malami tambaya sai ya ce to a ba ni lokaci mako ɗaya ko wata guda wani ma a rana ɗaya sai ya rubuta amsa gamsasshiya sai ya zama littafi wanda haihuwa ake karantawa al-Imam Ibn Taymiyyah ya danta fa da wa'in haka al-Aqidatul Wasatiyya al-Aqidatul Hamawiyya kaza kaza ire-iren su duka tambayoyi ne aka zo al-Aqidatul Asfahaniyya aka mai daga wani gari sai ce to ku zauna bari in ba ku amsa a rubuce wata amsar a yi sati guda wata a rana ɗaya wata a kwanaki uku kuma masu tambayar nan zai ba su wurin kwana ya ba su abinci ya zauna zaman fira da su sun zama bake shi har sai ya rubuta masa amsar to mu gwanzo ga malami ne ana ta mun shi Allah annabi ya ba mutane lokaci da kanta da su yaki a mai tambaya yake dagawa a tsare shi ce kana Allah ka kudame ni to wannan marowacin malami ne babu albarka a tare da shi babu alkhairi abinda yake so da malami ya zama mai alkhairi wajen ba da ilminsa haka nan mai nema almajiri da ke bara jama'a akwai wata mata mai suna Ummu Bujayd radiyallahu anha tana cikin mata da suka Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya a lokacin ainihin wato isowarsa Madina take cewa wata rana a cikin tambaya da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Abu Dawud ya ruwaito tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace fa innal miskina la yaqifu ala babi fala ajidu ma utihi tace hankali da yana tashi ya manzo Allah almajiri yakan zo kofar gidana ya bara ya ce wahido ko dan kanzo iya a taimaka don Allah ya tinje banci kuma ba irin wannan barar almajirai suke yi mu ki kula su alhalin mun kuma mun ci ƴaƴan mu sun ci mun aje na gobe mun aje na dumame jama'a amma sai mu yi bakam kamar ba rai bane a cikin su la hawla la quwwata illa billah haka wannan shine bushewar zuciya da ta wa annabi tambayan nan sai annabi sai ya ce mata fa in lam tajidi lahu shay'an tu'tinahu iyyahu illa zilfan muharrakan fatfa'ihi ilayhi annabi ya ce idan baki samu wani abu da zaki bashi ba illa zilfan in banda kofato kofatan akuya wanda idan an babbaki akuya ake cire bakin kofatan nan ayar shine zilfan muharrakan konan ne kaga ba a cin wannan yarwa ake yi ko annabi ya ce koda kamar wannan ne inda kina da shi dauka ki bashi kar ki kyale shi wannan kaiwa matuƙa ne wajen ganin cewa kamar da almajiri yake cewa ko dan dagwadago iya ko dan kanzo ya kamata jama'a mu gyara ɗabi'ar mu wannan mummunar bakar rowa da muka gadawa saboda tsabar ƙaunar talauci ne mana yawa iyayenmu na da da kakanni ba haka suke ba a wannan ƙasar ta mu ƙasa Hausa babu yadda za a yi almajiri ya kwana da yunwa almajirai da za a sa mai kaɓaki a wannan gidan ya sake shiga wancan a sa mai sai ya ɗanɗana ya ji wanda ya mai sanar da ya ci ɗayan ma ya kifar ya taɓa shi ko kuma ya cire naman ya cire kifin ya ce shi ya diba na son wannan kuma da kowace mata tana da wani almajiri da ta saka a cikin yaranta da zaran almajirai sun zo sababbin zuwa lokacin kaka'a ina yin barara su tambaye shi kai eya sunanka ina ne makarantar ku to ka dinga ba gidan da kana sa abinci saboda ka ta tsara a cikin kwanan abincinta za ta ƙara da kwano ɗaya na almajirin kullun za a bashi abinci rana a bashi abincin dare na daren nan ya ci da safe ya je gajala ya karya dan haka ake almajirai amma za ga almajiri wata so da yawa yanzu kana tafiya ka zo siyan biredi ko ka je siyan shayi ko ma ka je kai dan gayu da ka je siyan kaza kana yi kwana za ga almajiri ya kuka za ga koya ta bugu za ga almajiri in kanana shekara 6 4 5 7 daga ya ta kuka kawai kai yaya zai ce maka tunje bi ci komai ba ko ya fito yayi bara tambure shi ta kare bi ci komai ba to wannan bai kamata ka wuce ka bar shi haka ba ya kamata ko da biredin nan ne ka yaga ka san mushi baka san wannan halashi ne kai ka aljanna ba jama'a wallahi jama'a wannan abun take shi ne a cikin al'umma kuma yana haifar da barna iri-iri a cikin mu saboda asanadiyya haka wadannan almajirai zuciya suke bushewa su dauka dukkan al'ummar nan ba ta da imani ya zo tasha yayi bara ba a bashi ba ya je gidan abinci yana ganin mutane suna ta siyan waina suna ta siyan alale suna ta siyan shinkafa suna ci suna cinyewa ba su bashi ba ya bi layi gida-gida wajen gida goma yayi bara ba a bashi ba kuma duka gidajen nan yana jiyo kanshi jama'a ya kuke so yake nan idan ya shiga ya dauka a mai ihu a ce barawo al-asl ba daidai bane a bar yara dama suna bara haka ya kamata ya zama cewa akwai ka'idoji akwai dokoki na kawo yara makarantun alqur'ani je da iyayen za su kawo su da abincin da za a ba su idan iyaye ba su kawo ba su da kida wayen su idan wata ba ta kawo ba al'umma su da kida wayen su ba daidai bane su dinga bara amma ka kowane malamin allo zai rakito yara ta hudu su wasu yaran ma na rantsi da Allah ya manta ma daga rayuwar su akwai malamin allo da yaro ya taba mutuwa ya kasa gane ma wannan yaron wai daga na mai dauko shi saboda bai da documentation babu bai da profile na sunayen su da sunayen iyayen su da inda ya dauko su da lambar contact number na iyayen su bai da su kawai ya taho daga can wani gari a cikin jigawa an rakato mai yara daga kauyuka mabambanta an hada mai yara 40 kawai ya taho da su Zaria ko Kano ko Kaduna ko Huntuwa kawai ya zo ya samu riya zauna yanzu ko kai da kake malamin makarantar boko in ba dan profile ba ka isa yaran duka gari ya suka fito dole mun abiya faru sai an koma record sannan a gani to shi bai da wannan record din saboda ka bai san sunayen su ba bai san shekarun su ba bai san genotype din su ba bai san wata matsala da suke da ita ba yaro Allah ya bai ba bai san a ina zai reporting ma iyayen cewa ga bani farar dansu so wannan ba daidai bane amma tunda haka ta riga ta faru wajibin mu ne al'umma mu yi abin da zamu iya ba daidai bane mu dinga barin yara kanana suna wuni suna kwana da yunwa wanda haka yake haifar da bushewar zuciya kuma ya introduce su zuwa ga crime zuwa ga laifuka domin in suka ji yunwa yau gobe jibi za su wata nan ta me za su yi duran da baka da shi me baka ba ya da shi rannan da kai da barawo shawara ku guda in ji me waka dole su fara sata dole su fara zuwa ana lalata da su luwadi ko su fara zuwa gidan karuwai suna musu aiki ko su gudu su ban makaranta da yawa sun gudu su ban makarantun sun koma PZ ɗan katako kasuwar sabon gari kasuwar ɗan magaji su yi dako su yi abin da za su yi abin da za su ci su nemi da za su kwanta ƙarƙashin mota ko ƙarƙashin gada ko ƙarƙashin wani kango daga nan za a introduce su zuwa ga shaye-shaye zuwa ga zinace-zinace zuwa ga sace-sace duk su ne suka zama annoba a cikin garuruwanmu jama'a ya kamata iyaye mu san wannan mas'uliyar al'umma mu san wannan mas'uliyar ba daidai ba ce wa amma fa amma wa amma sa'ila fala tanar kaji annabi ya ce ko mun karanta abin da za a bashi to a bashi haka nan muka kalli ta bangaren wato abin da muka ambata na cewa mai tambaya game da ilimi shi ma as-sa'il ne al-imamu at-tirmidhi ya rawaito mana hadisi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innan nasa lakum taba'u lalle mutane masu bin sawunku ne ku sabaina wa inna rijalan lalle za a yi wasu mazaje ya atunakum min aqtaril ardi za su zo muku da kasashe masu nisa ya tafaqahuna suna neman ilimi fa idza atawkum idan sun zo muku fastau su bihim khaira qimus alkhair kamar yadda da ake samun almajirai da masu neman ilimi idan suka zo garuruwa za ka ga ba sa samun damuwa za a ba su free accommodation yawanci da gidajen da ake ko ina akwai ɗakin zaure za ka ga ɗakin zauren nan almajirai ne da masu neman karatu su ake ba yanzu kowa zai yi ɗakin zaure yanzu dakuna kawai sai dai a ce three bedroom kada sa mai yake dibi da shi sai dai an shiga cikin wani a shiga cikin wani haka kamar ba na musulmai ba sannan gidaje da aka tange kamar gidajen yayi babu yanda ma zaka ji ko kan shi ma yanzu baka ji ana girki a wani gida saboda musiba ta ruwa to da ka irin wannan tsarin a ba su wurin kwana a ba su dama su yi karatu dan su ci gaba da daukan alkhairi Abu Sa'id ya kasance duk sanda ya ga daliban ilimi sai ya ce marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina muku lale maraba ya kodan da manzon Allah ya wasici da cewa zamu gamu da ku so da haka ake so iyaye da malamai da shuwagabanni da masu fada aji su dinga daukar dawainiyan masu neman ilimi na addinin musulunci haka nan Ibrahim ibn al-Adham wanda cikin tabi'a yake cewa ni'mal qaumu suwan ma dalla da almajire masu roko ya hamilu da zadana ila al-akhira yace waɗannan yan dako ne masu daukan guzurin mu zuwa lahira duk abinda ka bayar ma wani mai bara ko mai roko to ka bashi ne ya kai maka lahira kamar ya taimaka maka ne zai isan maka da sakonka zuwa lahira haka Ibrahim naka yake cewa as-sa'ilu kaga dai mai tambaya baridul akhirati postman ne zuwa lahira albarid shine postman wato irin masu kai sakon wasiƙo din nan irin nada yace ji'u ila babi ahadikum kamar yana zuwa kofar gidan ɗayan ku ne fa yaqulu sai yace hal tab'akuna ila ahlikum bi shay'in kuna da abin da zaku kai wa mutane a lahira ɗan uwanku iyayenku da idan kun yi sadaka za su samu lada ku yi sadaka mana su samu kamar abin da yake ce mana kenan idan ya zo gare mu Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin littafin sa wato Ka'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila yake yin wata magana mai muhimmanci yake cewa wa min as-su'ali ma la yakunu ma'mura shi roko ko tambayan mutane wani abu akwai abin da bai halasta ba kai ka tambaya kai ne roko ka ji wannan wanda da yake da abin da bai ci idan yayi roka in aka bashi annabi ya ce an bashi wuta ya rage an shi karan kome yawa yana cikin sayo musulmi wanda duk ya san mawadaci ne shi koda an bashi ba dai bane ya karba amma wanda yake cikin halin yunwa ko halin tafiya ko halin bukata to wannan ya halasta ya tambaya to kaga shi ne tambaya ba kowa ne ya halasta ya tambaya ba sai ya ce amma wal mas'ulu amma kai da aka tambaye ka ma'murun bihi to kai dole ne ka bari dai kana da shi ma'mur bi ijabati sa'il an ce dole ka amsa masa in dai kana da shi qala ta'ala saboda Allah ya ce sai ka wannan aya wa amma sa'ila fala tanha kaga shi mai tambaya aka ce kada ka ci zarafin sa sannan Allah ya ce a wani waje wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun wadanda a cikin dukiyar su akwai sanannen haƙi lis-sa'ili ga duk wanda ya roke su wal mahrumi da wanda bai da shi ko bai roke su kaga haƙi ne da haka wajibi ne ya ƙara kawo aya Allah ya ce fakulu minha ku ci daga abinda kuka yanka na hadaya wa aqimul ba'a alqani'a ko alqani'a wal mu'tar ko wacce kuma alba'is alfaqir wa aqimul qani'a ku ciyar da alqani malamai sun yi sabani da me ake nufi da alqani wasu suka ce alqani shine allazi la yasalu wa la yarfa'u yadahu lis-su'al wanda bai da shi amma ba zai taba izuwa ya bara ko ya roko ko ya daga hannu ya ce a san mun ba wannan shine alani kamar a ce wato me zurfin ciki wal mu'tar da kuma al mu'tar shi kuma shine wanda yake daga hannu ya ce a bashi wasu kuma suka fassara shi aka san haka alqani shine wanda ya fito da bukatar shi fili wal mu'tar shi kuma wanda shine kai sai dai kaga ya cancanta ka bashi to kuma dai wanne ne duk wanda kai ka cancanta ka da ba ruwa ka bashi duk wanda ya tambaye ka lalle lalle ka bashi ko mun karanci ka bashi wannan shine tarbiyyar musulunci amma yadda muke yin nan jama'a tsakani da Allah ba daidai bane a cika masallacin juma'a mutane ɗaruruwa ko dubbai ayi sallah ayi wa'azi ayi huduba ayi furi huduba a sallame mutum 1 2 3 4 5 ba su fushi da ko goma ba su miƙe suna roƙon mutane Allah don Allah a taimaka musu wani da takarda asibiti wani da kumburarren kai ya ji ciwo wani da alamar yunwa a tare da shi wani ma makawo ne ko gurgu ne amma duka sai dai kawai gwaya ta ci kawai ya wani ya ce tsire wani ya ce gurasa wani ya ji gumma sai da jallabiya wannan ma bai abin arziki shi zaka ga yana sai littafi duk kudi yake kashewa go amma dai waɗannan haka za su gama rana ta gama dukan su wani ya samu naira 60 wani ya samu 30 wani 43 shi kenan ba abin da za mu ba su kuma kowa kaya ne a cikin shi masu tsada jama'a ce da al'umma ce mu waɗannan waɗanda ba mu da wato tunani ne kyau kuma irin wannan damuwar da kaga wani a ciki kana iya shigarta babanka na iya shiga kan kana iya shiga wanka na iya shiga matanka na iya shiga saboda watakila su ma a da suna da wadatar da watakila ta fitaka wani halamata fi ne wani kare arziki ne wani mutuwar ƴaƴan shi ne ba yi da wanda zai bashi wani mutuwar iyayen shi ne ba yi da wanda zai bashi wani kuma wata musiba ce irin musibin nan na bandit na wane ne ko gobara ta kai shiga haka kai da kake ganin ka mai wadata za ka yi shiga wannan hali to haka zama ya kamata mu gyara da can mu ma nan da muke ƙananan shekaru muna yara din za a je sallar juma'a nan matacin dan ja sai an baka wani dan abu ka rike saboda in ka je ka yi sadaka daga koya amma yanzu ina sai dai kawai cece duk inda ka je masallatanmu ga wurin cece nan sun zama kamar wani wurin faci da masu sai da gyada da masu sai da rake da masu sai da mangoro ban ce ka a siya ba amma dai a cira abin da za a yi sadaka domin shi ne zai kai lahira wannan wanda ka ci zai narke ne kawai bayan gari kawai shi kenan wani ma sai ya sa maka ciwon suga ma wani amma ba ma abin arziki ne kake ci ba Allah ya kyauta amin saboda haka Ibn Taymiya ya kawo wannan a cikin ƙa'idatul jarida ya yi maganganu masu tsayi game da wajen game da haka Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan kuma ni'mar ubangijinka to ka bayyana ta ni'mar da Allah ya baka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda aka ambata ni'imomin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya umarce shi da ya ambaci ni'imar me ya ambata ni'imar aka ce shine godiya ga Allah a aikace kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika wannan aikin Aisha ta ga yana sallah yana ta sallah yana ta sallah har kafar shi ta kumbura tace mishi to kai Allah ya ce ya gafarta maka zunubanka da wanda kai da wanda ma baka yi ba idan har ka kwanta kai bacci ka huta wa rayuwar ka tunda baka da wata matsala yace afala akunu abdan shakuran ya Aisha bazan kasance mai godiya ba bazan kasance bawa mai godiya ga Allah ba haka sauran annabawa Allah ya yaba annabi Sulaiman da Allah ya ce innahu kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai godiya ga Allah saboda kai da Allah ya baka ni'ima godiyar ka shine ka aiwatar da ni'iman nan a aikace abin da ya kamata kai amfani da shi karfin ka na bukari ko karfin ka na dukiya ko ilimin ka ko fasahar ka ko wata dama da Allah ya baka dan ka amfani al'umma ka shine mu alama kai wa Allah godiya shine ka yi bayanin ni'imar Allah Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan nemomi ya mutu shi da godiya sannan mu ma Allah ya sa mu a cikin ni'imar da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana tauhidi muna ayyanta Allah ta sani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana shari'ar sa Allah ya ba mu shari'a to wannan zancen ya hada hadda mu ko malamai suka ce wan ni'matu tutlaqu ala kulli ata'in min Allah duk wata baiwa da Allah yake bayarwa sunanta ni'ima tun daga dukiya da lafiyar jiki da shari'a da taimakon Allah da haihuwa da kuɗi da ƙarfin faɗa a ji da shahara da farin jini da tsawon rayuwa da damar da Allah ya baka mata suka saurari karatu kai aiki da shi kamar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan ni'ima ce saboda haka ana buƙatar ya zama ka furta waɗannan ni'imomi da Allah ya maka wanda baka san iyakansu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuwa da aka kai iya abinda zaka iya wajen tsaida ibada wajen tsaida ambatan Allah wajen taimakon bayin Allah wajen tasbihi da zikiri da gujewa saban Allah da jin cewa a zuciyarka lalle Allah ya maka alkhairi baka da abin da zaka biya Allah alkhairi na farko shi da Allah yake musulmi kullun kana karanta ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima to wannan ni'imar ta musulunci ta isa ni'ima kamar yadda masu hikima suke cewa alhamdulillahi ala ni'matil islam sai su ce wa kafa biha ni'ma ta isa ni'ima saboda mene saboda Allah ya kira ta yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ka ji ni'ima ce cikakkiya sai ya ce mene waraditu lakumul islam wannan ni'ima ta ka zama musulmi Allah ya raye ita ya taso da kai cikin musulmai kana addinin musulunci babu ni'ima kamar ta gode wa Allah ka ta akwai wanda take da yafi ka wayo da dabara jinsin shi yafi naka yafi ka kudi amma kafiri ne wani ma bautar saniya yake wani ma cewa yake Allah uku ne wani ma cewa yake babu Allah kaga duk abin da yake a duniyar nan in ya mutu bai imani ba yayi asara komai ya tashi a hugun ma'au kai kuma indai ka mutu da imani to shikenan ka tsira insha Allah to wannan ita ce ni'ima mafi girma dan haka Allah madaukakin sarki yayi ainihin mana gori da ita al-Imam al-Alusi a cikin tafsirinsa yake cewa jimillar ma'anan waɗannan ayoyi shine cewa kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kunta yatiman wa dallan wa a'ilan ka kasance maraya marashin shiriya kuma talaka fa'awakallahu Allah ya jibance ka daga maraici wa hadakallahu Allah ya shirce da kai zuwa ga shari'a wa agnakallahu Allah ya baka wadata Allah ya mishi abu uku madadin wadancan matsaloli guda uku Allah ya bashi shiriya ya bashi wadata ya ainihin mishi ni'ima da ainihin wato wanda ya jibance shi sai Allah ya ce mishi falatan sa ni'matallahi alayka to kar ka manta waɗannan ni'imomi da Allah ya maka ala hadhihi salas akan abubuwa guda uku dan haka aka ce fata'afu alal yatim ka tausaya wa maraya wa tarhamu sa'il ka tausaya ma mai nema sannan kuma na uku a wa tu'allim wa tahmidullah ko wa tashkurullah sai kuma ka gode wa Allah abu uku ne Allah ya masa waɗanda kuma aka ce ya rama su dabo Allah ya same shi maraya sai aka ce to ya kula da marayu Allah ya same shi mara abun hannu sai aka ce ya bayar in ya samu Allah ya same shi bayi da shari'a sai aka ce ya gode wa Allah akan shari'arsa saboda Allah ya bashi wadata ya raba shi da bala'in maraici kuma ya sanya shi akan shari'a waɗannan ayoyi na ƙarshe tun daga faɗin Allah alam yajidika yatiman fa'awa malamai suka ce waɗannan ayoyi a cikinsu akwai koyarwa game da yadda ya kamata a tarbiyyata da ɗan adam tarbiyyar ɗan adam tana bin waɗannan matakan ɗan adam yakan samu kanshi a halin maraici to abu na farko kamar da Allah ya ce alam yajidika yatiman fa'awa ko jaraka balan fada idan ana so a tarbiyyar ɗan adam sai a yi iwa'insa sawa'un maraya ne ko ba maraya ba idan dukkan yara suna da ma'awa suna da wurin kwana suna da inda za su rayu suna cikin gata da jin cewa su mutane wajibi ne cikin al'ummata su al'ummata ta kirki ta yi wannan alamai zai dukkan yatiman fa'awa wa zalika dallan abu na biyu shine samu da shari'a yaɗa ambaton Allah da addinin gaskiya a cikin al'umma indai ana san al'umma ta shari'a to wajibi ne a karanta da ita a ta san Allah ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta san tsarki ta san tauhidi ta san makomar ta ranar gobe kiyama shine wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa agna wajibi ne a samu da mutane aikin yi da sana'o'in da za su rayu a ciki kada a bar mutane cikin bakin talauci da rashin sanin ina suka fuskanta a rayuwarsu wannan abun guda uku idan an yi su al'umma za ta gyaru samarwa da yara ƙanana tarbiyya da za ta sa su zama manya a gobe karantar da addinin Allah da yaɗa alkhairin da ke cikin addinin musulunci a ko'ina da kuma samar da harkar tattalin arziki da kasuwanci da sana'o'i wanda kowa zai ji cewa shi ma stakeholder ne a cikin al'umma to shine za a ce ko da wani ya ce a zanga-zanga ba wanda zai ji saboda an yi zanga-zanga kowa na da asara sannan anan ne za ga mutane kowa su zama suna da hankali da tunani da lafiyayyen hangen nesa da sanin aƙibar rayuwarsu saboda sun san Allah su kuma yaran nan idan aka musu tarbiyya don su zama manyan gobe wannan zai hana su zama ɓatattu ko su zama 'yan shaye-shaye ko su zama 'yan sace-sace ko 'yan sara suka su addabi mutane kalla ku gani jama'a yayin da al'umma ta yi wasa da waɗannan abubuwan guda uku a yayin da muka zama cikin wannan sawarwarar da ba mu san makomarta ba a samu cewa yara da aka haife su a cikin anguwa aka san su aka san iyayensu da ƙyar ka samu a cikinsu wanda ya kifa shekara 20 amma wallahi sai su hana yin sallar juma'a a anguwa sai su hana 'ya'yan mutane fita su siyo biredi su siyo magi sai su hana kowa wucewa, su sha wiwi, su sha kaza, su kwace wayoyin mutane, su yi kaza, su yi fyaɗe, su zagi duk wani mai mutunci, su ci mutunci shi, saboda ba a nuna musu mutunci ba, ba a nuna musu cewa su mutane bane. Rashin sana'a shi ke haifar da duk wata almundahana da ainihin mummunan tunani, sai ka ga kowa ya zama mara mutunci. Sannan ‘yan waɗanda suke da kuɗaɗe a cikinmu ba ma jin komai game da su, sai haushinsu, sai baƙin ciki, sai mummunan fata, fata muke kawai Allah ya karya su, su masu zama talakawa ido. Da zaran an ce wani ya karya, to sai ga muna murna cewa alhamdulillah ai mun kawo, marasa mutunci sun kawo. Da zaran an koro na aiki, muna jin daɗi. Da zaran wani ya samu wani tsayi a rayuwa, muna jin daɗi. Saboda mene? Saboda talauci da rashin abin hannu yana gadar da mummunan tunani a cikin al’umma. Saboda waɗannan ayoyi jama'a suna nuna mana yadda ake tarbiyyar mutane. Cikon ayoyin kuma suna nuna mana ake mu'amala da masu ƙaramin ƙarfi. Wa amma yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar. Masu ƙaramin ƙarfi kenan wannan, al-yatim da as-sa'il da makamantansu aka ce kada ka wulaƙanta su, kada ka tozarta su. Sai kuma ƙarshen al'amari, gode wa ni'imar Allah. Domin duk mun yi waɗannan, idan ba mu gode wa Allah ba, to mu za mu halaka. Ko muna kula da rayuwarmu, ko muna kula da talakawanmu, ko muna da ƙa'idoji na samun alheri a cikin al'ummarmu, idan ba ma bauta Allah, ba ma gode mishi, to za mu halaka daga ƙarshe. Shine abin da Turawa suke a kai kakarai, suna da tsare-tsare ire-iren waɗannan, amma ba sa gode wa Allah, ba su yarda ma Allah ɗaya ba ne. Ba su yarda ma a sa Allah a cikin al'amarinsu ba, saboda haka al'amarinsu zai zama ƙarshen shi akibarsa mummuna ce. Wato mu kuma musulmai mu gina namu a kan kyakkyawar tarbiyya, sannan kuma akiba al'amari gabaki ɗaya ya zama da cewa mun miƙa wa Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Wannan shi ne ƙarshen suratu duha. Allah Ubangiji ya samu albarka a cikin abin da muka ji a cikinta na ilmomi da bayanai. Allah kuma ya ba mu ikon aiki da su. Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu. Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Sai mu shiga sura ta gaba, ita ce alam nasharaha, ko alam nasharaha laka sadraka. Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin wa hamdulillahi rabbil alamin.
Wannan rashin amana ce. Thank you.